This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Litinin 21 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Zahar da kanan labarai.
Sojojin Isra'ila sun nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar, yayin da wakilin Amurka ya isa Beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharuɗan tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah. A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine domin nuna goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin kasar. Manazarta a Amurka sun gargaɗi 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe.
Kanan labarai kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta fara wata zama da 'yan awarin ƙasar domin kawo ƙarshen rikicin da yaƙi cinyewa a ƙasar.
Muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci, amma ya kasance kuma ƙarya ne, to wannan kuma Allahu a'lamu.
A cikin shirin za a kuma cewa helikwatar sojin Najeriya ta ce babban hafsan sojojin ƙasa na ƙasar Janar Lagbaja yana hutu ne da ya saba yi a duk shekara, wanda haiya kuma a Najeriya za a ji cewa direbobin motocin haya suna barazanar tsunduma yajin aiki a fadin kasar sakamakon tsadar man fetur a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda Babangida Jibrin zai gabatar, wanda a yau shirin zai duba matsalolin ilimi a yankunan arewa maso gabashi da maso yammacin Najeriya wanda aka gudanar a Bauchi da kuma Jigawa. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin, sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar, yayin da wakilin Amurka ya isa Beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharuɗan tsagaita buɗe wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan ta Hezbollah da ke Lebanon. Wani mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce harin na jiya Lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin Lebanon, kuma ba auna sojojin na Lebanon Isra'ila ke yi ba. Ziyarar ta wakilin Amurka Amos Hochstein ya kai birnin Lebanon ya hada da shirin tattaunawa da Najib Mikati, prime ministan kasar, da kuma Nabih Berri, kakakin majalisar dokokin kasar. Sojojin na Lebanon ba su da hannu a rikicin wanda ya ta'azzara a cikin watan da ya gabata, ya kuma fadada bayan da Isra'ila ke ci gaba da kai harhara ta sama, sannan wasu sojojin na Isra'ila suka mamaye kudancin Lebanon. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wani hari kan wata cibiyar harkokin kuɗi ta Al-Qad Al-Hassan da ke da alaka da kungiyar Hezbollah, wadda ke biyan 'yan ta'adda da kuma sayan makamai, amma kuma fararen hular Lebanon na amfani da ita wajen gudanar da harkokin kuɗi, yayin da Amurka ta kakabawa cibiyar ta Al-Qad Al-Hassan takunkumi. A yau ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya kai wata ziyarar baza ta Ukraine domin nuna goyon baya ga sojojin Ukraine da kuma ganawa da shugabannin kasar. Ziyarar ta Austin ta zo ne kwanaki bayan da Amurka ta sanar da dala miliyan 425 a matsayin sabon tallafi ga Ukraine da ya hada da na'urorin tsaron sararin samaniya da kuma makaman yaki. Jami'ai a Kyiv sun ce hare-haren da Russia ta kai da jirage marasa matuka sun raunata aƙalla daya a babban birnin Ukraine a yau Litinin. Russia ta kuma kai hare-hare da jirage marasa matuka a Mykolaiv dake kudancin Ukraine. Governor Vitali Kim ya faɗa a yau ta wayar tarho cewa jami'an tsaron sama sun kakkabo jirage guda uku cikin dare. Ita ma ma'aikatar tsaron Russia ta sanar a yau cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuka guda 18 da aka kaddamar da hare-hare da su a cikin dare. Kalaman da tsohon shugaban Amurka Donald Trump yayi na baya-bayan nan game da kalmar makiyi a cikin gida da ake bukatar ayi maganin su sun haifar da suka daga masu adawa da shi. Manazarta sun gargadi 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zabe, inda suka ce zai iya kawar da damar su ta lashe zaben fadar White House, yayin da aka fara kada kuri'a a jihohi da dama. Mataimakiyar shugaban Amurka kuma 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta yi jawabi a ranar Asabar ga manema labarai, inda ta kara sukar abokin takararta a siyasa tsohon shugaba Donald Trump. Ta ce Trump ya tabbatar da kansa a matsayin wanda bai dace shugabanci kasa ba. Daga baya Trump ya fayyace cewa yana magana ne akan abokiyar takarar tasa ta Democrat, amma ya saki maimaita ikirarin. Zafafan kalamai da 'yan takarar shugaban kasan biyu ke amfani da su wajen kalubalantar juna ba lalle bane salon ya kai ga nasara, kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida wa muryar Amurka.
An jima kadan Zara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma bari mu faro rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Halkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi karin haske akan rashin ganin wato babban hafsan hafsoshin sojin kasa na kasar General Lagbaja a bainar jama'a, lamarin da ya haddasa cece-kuce a kasar, yayin da a gefe guda kuma halkwatar ta aike da sakon gargadi ga masu kira da su da a yi juyin mulki a kasar saboda matsi ko kuma kuncin rayuwa da al'umman kasar ke fuskanta. Ga dai Hassan Maina Kaina da karin bayani a wannan rahoto.
Kakakin hedikwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau a wata sanarwa da ya aiko mana a safiyar yau ya ce wannan ya biyo bayan yamudijin da ake ta yi ne akan babban hafsan hafsoshin sojojin kasa Lieutenant General Taurid Labaja. Yana mai cewa babu ma wani mukami na mukaddashin babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya a jiran giyar mukamai a gidan soja. General Tukur Gusau ya ce babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na Najeriya Lieutenant General Taurid Labaja a halin yanzu yana hutawa ne a wani bangare na hutunsa na shekara-shekara, kuma hafsa na biyu mafi girman mukami a hedikwatar sojin kasa ta Najeriya, wato babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare Manjo General Abdulsalam Bagudu Ibrahim na kula da al'amuran kafin dawowar General Labaja. A kwanaki uku da ya so gabata ne aka yi ta hada jita-jita dangane da rashin ganin babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya General Taurid Labaja a bainar jama'a, inda su ke cewa ya riga mu gidan gaskiya. Kuma aka ga General Bagudu na gudanar da harkoki a gidan sojan da har wasu jaridu a Najeriya ke cewa an nada shi a matsayin mukaddashin babban hafsan hafsoshi. Amma a cewar masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman, wannan ba wani sabon abu ne ba a gidan soja.
Akwai dalilai da yawa da zai sa masoja ya zama baya office kuma if allowed. A hierarchy din army akwai wanda ake cewa Chief of Policy and Plans Army COPP. Akwai COPP Air Force, akwai COPP na Navy, akwai Defense Headquarters mana da COPP. Wannan shi ne descendant chief baya na shi ne ke mukaddashi. Saboda haka wannan abun ba wani babban abu ba ne, abu ne wanda is routine.
Saboda haka yanzu kasancewar General Labaja baya Najeriya, shi General Abdulsalam Bagudu yana kula da harkokin hedikwatar rundunar sojan Najeriya, wannan ba wani sabon abu bane.
Sosai ba sabon abu bane. General Abdulsalam wanda shine Chief of Policy and Plans automatic ne kawai idan chief baya nan shine number 2.
Hedikwatar tsaron Najeriya kazalika ta kuma aike da sakon gargadi mai zafi ga 'yan Najeriya nan da ababayan nan matsin rayuwa yasa suke takira-kirayen neman sojoji su yi juyin mulki. General Gusau ya ce wannan ko kadan bai shafe su ba kuma ba ruwansa da siyasa. Ko a baya ma sai da babban hafsan hafsoshin tsaron kasar General Christopher Musa a wata hira da muryar Amurka ya tabbatar da cewar batun juyin mulki fa a Najeriya wannan ya zama tarihi.
Ba yanzu ba kuma da wannan ya riga ya wuce. Allah ya riga ya wuce. Don akwai military regime to duk ba wanda za a takun kuma mutane ba zan tsaye su reji. Annan kuma gaskiya komai na tafiya yanda ya kamata. Sojoji na aikin su yanda ya kamata. Babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kai ne da wannan rahoto. Kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga dan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Zahara da ci gaban labaran duniya.
Wata ƴar majalisar dattawan Australia ƴar asalin yankin ta gaya wa sarkin Ingila Charles cewa Australia ba ƙasar sa bace, kuma Prime Minister Anthony Albanese ya ce ba a buƙatar sarkin a matsayin shugaba, yayin da masarautar Burtaniya ta kai ziyara majalisar dokokin Australia a yau Litinin. An fitar da Senator Lydia Tope daga zauren bayan da ta furta kalaman na cewa ‘yan mulkin mallaka na Burtaniya sun kwace filayenmu. Sarki Charles ya yi magana cikin nutsuwa da Prime Minister Anthony Albanese yayin da jami'an tsaro suka hana Senator Tope isa wajen. Albanese, wanda ke son kasar ta zama jamhuriya mai shugaban kasa, ya kuma shaida wa sarkin cewa lokaci yayi da zai kawo ƙarshen mulkin sa a yankin. A jiya Lahadi, rundunar sojin Sudan ta ce wani kwamandan mayakan kungiyar 'yan sa-kai ta RSF ya sauya sheƙa tare da wasu dakarunsa. Matakin farko da wani babban jigo ya ɗauka tun bayan soma yakin da ɓangarorin biyu suke yi da juna sama da watanni 18 da suka gabata. Magoya bayan sojojin sun wallafa hotuna ta yanar gizo suna nuna Abubla Kekal, tsohon hafsan sojin da ya zama babban kwamandan RSF a jihar Algeziri da ke kudu maso gabashin kasar bayan yayi murabus. Daga baya kungiyar RSF ta wallafa wata sanarwa da take cewa Kekal ya sauya sheƙa ne bayan wata yarjejeniya, kuma tace ta yi hasarar sojojin da suka sauya sheƙa tare da shi a gabashin jihar Algeziri inda Kekal ya fito. Sojojin waɗanda a baya-bayan nan suka bayar da rahoton samun galaba kan kungiyar ta RSF a sassan babban birnin kasar, tace Kekal ya yanke shawarar ɗaukar matakin ne saboda rashin amincewa da ajandar RSF.
A gaida Zahara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin Kamaru da shugabannin 'yan awari na kasar suna wata tattaunawa domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da ke tsakaninsu tun lokacin da rashin zaman lafiya da matsalar tsaro yake ruruwa shekaru huɗu zuwa biyar, lamarin da ya lalata sashen ilimi da kasuwanci a yankin da ake amfani da turanci Ingilishi na kasar Kamaru. Karon farko kuma kenan da aka samu ci gaba tsakanin gwamnati da masu ɗauke da makaman. Muhammad Awal Garba na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Yau dai shekaru uku da rabi kenan da 'yan awaren suke ɗauki ba daɗi da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, anda ake kashe al'umman da musu yi ba musu gani ba. Alhaji Muktar Baminda, ɗaya ne daga cikin shugabannin al'umma a birnin Baminda, ya mini tsokaci kamar haka.
Amma abin da zamu gane gwamnatin Kamaru shi ne yanzu su kuma gwamnatin Kamaru take so ta yi wannan yarjejeniyar da ta sai suku zai yi tasiri, amma tasirin ba za mu iya auna shi hakan nan ba. Shi ya saka ka ga ko da yake an so mu wannan yarjejeniya, an so mu magana, amma dai ana ci gaba da zaman gida da hana mutane fita kowane ranar Litinin, da hana yaran makaranta saka rigan zuwa makaranta, hedo saka kayan gida, ba sa saka uniform da sauransu. Hare-hare kam a kulliyoyi muna jin hare-hare da kuma tashin bindiga a nan da can. Tashin bindigan kuma yawanci da yake soja ne masu kai hari saboda wai su karasar da 'yan awari, kuma mu duka mun san cewa gwamnati a zauna kan tebur a ja yadda za a yi a kawo zaman lafiya.
Jibrila Ibrahim Yaki, ɗaya daga cikin masu faɗa aji a garin Kumba da ke ɓangaren na 'yan awari.
Su fa sun gaya musu su ba sa nema wani matsayi a cikin gwamnatin Kamaru. Su inda suke tsaye su a kan shaidar awari, a kan awari su kasansu su suke so na abin nan. To kaga a nan problem ɗin yake. Kaga ita gwamnati ita ma ta tsaya kan cewa ƙasa ba za ta taɓa rabuwa ba. To su kuma sun ce shede a kan a rabu suke, su ba za su taɓa yadda kuma su abin nan ba.
Alhaji Ahmadu Jibo mai bada shawara ne a bangaren hukumar harkokin cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru
domin yau tafiyar da ake a kasan chamber amendment din abubuwa ya juye yanzu gwamnati ta dauke karfin abubuwan din to domin shi Phil Marshall wanda yake nan shugaban Red Dragon shi mai jamu din a chashin Libyalem chashin to yanzu da in akwai tattaunawa din gwamnati ta amince cewa abu ne gaskiya ne yana yuwa yayu to abu ne mai kyau mu dadi muke je mu zaman lafiya muke nema muna so wannan yaki ya kare saboda kowa ya samu aminci amma in ya kasance kuma ƙarya ne to wannan kuma Allahu a'lam
mama awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awar Galba da wannan rahoto yanzu bari mu sake komawa tarayyar Najeriya inda direbobin motocin haya dake daukar fasinjoji zuwa sassan Najeriya suka yi barazana ajiye sana'ar su inda suka ce yanzu wahala kawai suke yi wa sana'ar domin duk kudin da suke samu daga lodi suka yi amfani da shi ne wurin sayan mai Rukayya Basha na dauke da karin bayani
direbobin sun bayyana cewa wannan sana'a ta su asara kawai yanzu take jawo musu domin da kyar suke cire kudin mai idan suka yi lodi
sunana Liman Abubakar na kai shekara 15 na tuyi mun yi lodi zamu shago ankom amma yanzu kudin baya isa in ka riga kai sallama ka sallami office ka tashi ka je ka sha mai in ka ce zaka sha man zuwa dawo ma ba zai yi ba ko na tuwo ba zaka samu ba mota wani lokacin baya samu ma sai su ta kwace motocin su ma to ba samu kudi dole ya kwace
sunana Abubakar Mukili akalla dai na kashe shekara 15 ina tuki idan kace zaka shago anko naira ba abin da zai rage kawai dai a jos ka sha lita 30 zaka rage dan na abinci ba san yadda halin karfe yake ba karfe ce hanya ake an ci gaba da wannan zamu ajiye motocin gaba daya mu ma mu san ta inda zamu kama
sunana Adam Musa mai lodi ne
eh to ya zamu yi mu sai mu hakura mu koma gauye ko mu yin wanda zai kai mu da ya zamu yi don yanzu tunda na fito yau da safin nan har yanzu naira daya ban samu ba
na tuntubi Sale Bakoro ɗaya daga cikin mambobin kungiyar murya talaka ta ƙasa kana kuma jami'i a kungiyar masu kula da harkokin tuki ta NURTW inda ya shaida cewa
to mu da kiran da zamu yi shine zamu kira muna mukan ba su hakuri da su yi hakuri dangane da tafiya yajin aiki saboda shi wannan tsadan man fetur din ya shafi kowa da kowa ne a Najeriya ba ya mamu da tafi shafa shi ne abokanan sana'ar mu direbobi a yanzu alhamdulillah shi national president namu mun je mun zauna an yi meeting akan cewa a rubuta wa shugaban kasa ana so a ga an samu wata maslaha wadda za ta sa ita sana'ar tukin bata durkushe ba
Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran da suka shafi yau da kullun ya bayyana cewa hauhawar farashin man fetur ya ta'azzara komai a fadin kasar
tsadar rayuwa tsadar mai ita ce ta ta'azzara duk wani abu na rayuwar yau da kullun a kasar nan irin institution na transportation a Najeriya yayi collapsing ba za a iya ba to wanda ya rasa aiki baya da iyaka wajibi ne gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye idan bata tashi ba mafi yawan abubuwan da take son ta magance wallahi ba za ta iya magance su ba sai dai su karu
yanzu dai ɗan Najeriya na siyan litar man fetur akan farashin naira 1,200 a wasu sassan kasar duk da cewa kasar na daga cikin manyan kasashe dake da albarkatun mai a duniya ɗan magana dai na cewa ga koshi ga kwanan yunwa Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya
to gaida Rukayya Basha da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a same mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu ko ga shirinmu na gaba
ilimi garkwadan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam a kwanakin bayani dai aka kuna da taro na masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da zumar lalibo hanyar magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a jihar Bauchi malta taron sun hada da hukumar UNICEF da hukumar ilimi ta bai daya da kuma manyan sarakuna a jihar Bauchi Malam Abdulrahman Ibrahim Ado shine jami'in hukumar UNICEF mai kula da bangaren ilimi a jihar Bauchi yayin bayanin makasudin wannan zama da suka yi.
Abin da ya sa muke wannan zama shine saboda mu tabbatar da wannan abu wanda muka tsara a gaba da mu da gwamnatin jihar Bauchi na ganin cewa kowane yaro ya koma makaranta kuma bayan ya koma makaranta ya samu ingantaccen ilimi shine abin da ya sa mu ka ga cewa to ina ne inda ya kamata mu je mu fada mu kai kanmu wanda muna tsara in Allah ya buga a share mana hawaye kamar yadda kake so tabbatar mana shine wurin majalisar sarakuna kuma da cewa su yanzu kam sun daura aniya ganin cewa duk abin da ya dace za su yi don ganin cewa yara sun samu ingantaccen ilimi ne za su shine su wayar mu da iyaye kai kowane yaro ya kai dan shi makaranta bayan ya kai dan shi makaranta su tabbatar da cewa suna sa ido ga malamai malaman suna zuwa makaranta sannan kuma su tabbatar cewa ita ma gwamnatin abin da ya kamata ta yi tana yi na ganin cewa inda babu malaman nan an kai malaman sannan kuma inda babu bibiya dan ganin cewa ana abin da ya dace to su jawo hankali dan ganin ana samun wannan bibiya domin ilimi baya ingantuwa sai an samar da abubuwan da za su koyi sannan kuma a rika bibiya to amma dai abin lura akwai yaran da ba su zuwa makaranta wanda mun san cewa a Najeriya ce Najeriya tana daya daga cikin kasar da suke da yara waɗanda ba su zuwa makaranta sannan kuma inda matsalar nan ta fi kamari ita ce arewa inda kuma a arewan nan to ba inda ya kai kamar arewa maso gabas shine wanda Bauchi tana ciki
malama Halima Umar jami'ar da ke bin diddigin ayyukan hukumar UNICEF a hukumar ilimi ta bai daya a jihar Bauchi ta yi karin haske kan kokarin ganin yara suna zuwa makaranta
dalili ne da yasa muka gayyaci waɗannan manyan sarakuna mun gayyace su ne saboda su ne iyayen gari su ne iyayen ƙasa kuma su ne masu fada aji saboda muna da koke ne da yawa wanda wasu abubuwan in ba mun hada tare da su ba ba za mu samu cimma nasarar al'amarin ba saboda abin da yake faruwa shine akwai yara ne waɗanda wasu dalilai suka hana su tafi makaranta to mun zauna dama akwai wasu meeting da muka taba yi wanda muka tabbatar da wasu al'amurori wanda suka iya hana su makaranta wasu al'adu ne wanda wasu suka gani kamar ilimin ba shi da wani tsananin amfani da sauransu to shine muka ce to bari mu kirawo su tunda su ne masu fada aji kuma su ne masu gari kuma su ne suke tattare da jama'a a can kasa saboda haka mun kira su ne domin duk abin da suka fada wa mutane ya zama umarni saboda haka shi yasa muka ce to bari mu neme su domin mu zo mu yi wannan tattaunawa da su sannan mu tabbatar da hanyoyin da za mu bi sannan kuma mu nemi alfarma a gare su a matsayin su na manya a matsayin su na iyayen kasa su kasance su ne waɗanda za su taimaka su yi magana da mutane daga can kasa saboda domin mu tabbatar da cewa duk yara da ake ganin kamar cewa ba su samu tafiya makaranta ba an tsawatar an kuma yi magana da su an wayar da kan jama'a domin yaran mu su koma makaranta ba
ana sa jawabin a madadin sarakunan jihar Bauchi mai martaba sarkin Bauchi Dr. Ruwan Suleiman Adamu ya yaba da kokarin hukumar UNICEF don ganin ilimin yara da mata sun inganta da kuma jaddada goyon bayan sarakuna don inganta ilimi a jihar
na farko da mu duk abin da ya dace mu tabbatar wajen daukan malamai da suka kamata na biyu da mu duk abin da ya dace mu tabbatar malaman nan da aka dauka suna koyarwa kuma abin da ya dace na uku da mu tabbatar da cewa maganin zuwa yaran mu makaranta dole ne da mu sa ido su uba ma'an iyaye su tabbatar yaran sun zo makaranta kuma sun zo makarantar nan sun karatu an tashi da su na uku da mu tabbatar da cewa maganin kwashin abubuwa na more rayuwa musamman harkar ilimi wanda ake ta samun matsalolin da aka ambata za ka je ka samu wani makaranta an fasa nan an fasa nan an ci da wannan jami'in Allah da wannan abu ya zo mu iyaka za mu sa ido mu tsaya mu sarakuna insha Allah.
Daga jihar Bauchi za mu ƙetara zuwa jihar Kano inda aka gudanar da irin wannan taro na inganta ilimi a arewacin Najeriya wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin mahalarta wannan taro na inganta ilimin
sarakuna da sauran masu rike da sarautu na lardin arewa sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin iyaye sun sanya ƴaƴansu a makarantun ilimin zamani a shekarun baya amma Alhaji Abdulmumin Muhammad Nasir Sa'i daga Cinsobawa a gundumar rigacikun ta masarautar Zazzau a jihar Kaduna na cewa
babu shakka sarakuna sun taka rawar gani a baya yanzu ma suna takawa amma abin da ya bambanta taka rawar su na baya da na yanzu a baya su suke cewa ayi a bari ko ayi aka zo aka ce su zama masu ba da shawara a ƙarshe aka zo aka ce masu zama ƴan kallo wanda a wannan matsayin mutayen to duk abin da aka ce ba kai kake cewa ai ba ko a bari kaga akwai rauni a cikin sa dole a samu koma baya me yasa nace haka sarakuna mu ne muka fi kowace irin hukuma kusa da al'umma musamman a kuruma na grassroots level na kasa a talakawa manoma makiyaya da sauran yan kasuwa da dukkan mafiyan al'umma ba gwamnatin ta fi kusa da su kuma su tafi amfana ta irin sarakuna domin harin sarakuna suna ba da gudunmuwa gwargwaron iko sai dai ne tunda ba suke da ikon nan da na faɗa ba a farko na kaga in ba kai kike da ikon ka ci aiko a bari ba to kaga ma'ana babu kudin ma zattarwa a hannunka kenan
amma duk da wannan kalubale Professor Ilyas Yusuf Govir na tsangayar koyar da aikin malinta ta jami'ar tarayya dake Dutse ma a jihar Katsina na cewa wannan batu na tarin yara da ba sa zuwa makaranta a yankin arewacin Najeriya na bukatar taron dangi
yanzu matakan da ya kamata a dauka malaman addini sarakuna jami'an gwamnati dole sai an zo an hada karfi da karfe ya zama da su malaman addini ta ina za su shigo dole su ci gaba da wa'azantarwa a ja hankulan mutane su karatun da dole a hada da karatun addini ana hada da karatun zamani ita karatun zamanin ita za ta dike ka ka gudanar da rayuwarka yadda zaka samu nutsuwa kai ibadar yadda ya dace to kaga ta inda malaman addini suka shigo kenan su jami'an gwamnati dole a rike abinda ke faruwa cin hanci da rashawa a education sector
sai dai a tasa mahangar Dr. Gwani Umar Faruk shugaban reshen jihar Kano na kungiyar tuntuba ta dattawan arewa ACF na cewa
bar wa kananan hukumomi kudin su ya je wajen su kai tsaye yau da a ce kudaden da suke zuwa daga gwamnatin tarayya karamar hukuma suke zuwa kai tsaye za ka ga cewa karamar hukumar nan za ta iya ba yara ilimi kyauta suka dauki kashi 30 na kudin da aka ba su to za ka ga cewa waɗannan yaran za a iya ba su ilimi kyauta to wannan shine mataki na farko
to masararo saboda kwararren lokaci a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Jude Laser Gresham naku Babangiji Brian Kitcha a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo
to madalla gai da Babangiji Jibrin yanzu ko ga kadan a cikin sakonnin da ka aika mana Yau filin zai fara ne da sakon Musa Malam Indu Kazawayi Niger mai cewa a gaskiya ci gaba da fuskantar dauke-dauken wutar lantarki a kasar mu Niger abin damuwa ne matuka duk da cewa muna da tarin makamashin da zai iya ba mu wadatattar wutar lantarki a fadin kasar mu ta Niger sai kuma sakon Sama'il Agnes Malam Fatori mazaunin Difa Jamhuriyar Niger mai cewa ni zan yi tsokaci ne akan yadda Isra'ila take cin karanta ba babbaka a yankin gabar ta tsakiya Isra'ila ta take dokokin kasa da kasa na kare rayukan fararen hula a yayin gudanar da yaki da Falastinawa a Gaza sun gaza samun sukuni duk da haka manyan kasashen duniya irin su Amurka sun daure mata gindi sai abinda Isra'ila ta aikata a yankin gabar ta tsakiya ne daidai Allah dai ya kyauta sai kuma sakon hadin gwiwa daga Sanusi Madattai da Magaran da Isu Makera Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai daga Jamhuriyar Niger masu cewa salam BOA Hausa ana tsallakawa da kayan abincin kasar mu ta Jamhuriyar Niger zuwa kasashen ECOWAS da gwamnatin sojan kasar mu ta yi ko kadan bai zo mana da mamaki ba domin an ce duk wanda maciji ya sara ko da tsumma ya gani yakan yi saurin shiga tetayin sa ganin yadda a baya muka tsinci kai a cikin bakin tasko irin na rashi da kuma tsadar abinci a lokacin da kasashen kungiyar suka hana komi nasu tsallakawa nan Niger
to madalla yanzu kuma da wannan muka zo a karshe wato labarai a takaice
Manazarta a Amurka sun gargadi ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican da Democrat akan zafafan kalaman da suke amfani da su a fagen yakin neman zaɓe yayin da aka fara kada ƙuri'a a jihohi da dama zafafan kalamai da ƴan takarar shugaban ƙasar biyu ke amfani da su wajen ƙalubalantar juna ba lalle bane salon ya kai ga nasara kamar yadda wani manazarcin siyasa Shannon O'Brien ya shaida wa muryar Amurka A yau Litinin sojojin Isra'ila suka nemi yafiya saboda kashe sojojin Lebanon uku a wani farmaki da suka kai a kudancin kasar yayin da wakilin Amurka ya isa Beirut domin tattaunawa da jami'an kasar kan sharɗin tsagaita bude wuta tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan ta Hezbollah dake Lebanon. Wani mai magana da yawun sojin Isra'ila ya ce harin na jiya Lahadi ya fada kan wata mota mallakar sojojin Lebanon kuma ba auna sojojin na Lebanon Isra'ila ke yi ba.
Kamar sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin baki daya sai can da yamma za ku ji mu wato insha Allah za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu madadin Fiona Wamai da ta daidaita sautin shirin da kuma Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da kuma injiniyan mu ta wannan la'asariya wato Tian Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe. Wassalam.